نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو sha tara ne ina kika da dango 19 ga watan Rajab shekara ta 1439 bayan hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shine kuma yammaci na 5 ga watan hudu shekara ta 2018 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalan da rahama idan ba a manta ba a wancan sati da ya wuce mun tsaya ne a farkon babin da yake bayani game da babul wa'zi wal iqtisad fihi babin da yake bayani game da wa'azi da kuma takaitawa a cikin wa'azin wanda ɗaya ne daga cikin jeri na babobi da aka kawo a cikin kitabul adab da muka fara karatun sa tun a wancan satuttuka da suka gabata idan ba a manta mallam yayi mana muqaddima ta ayi alqur'ani udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wanda mun yi sharhi da bayanai na wannan aya daidai gurgurdan iko yanzu insha Allah ta'ala kai tsaye zamu tashi a cikin hadisi na farko shine hadisin Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama malaci an Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama taqala kana ibn Mas'ud رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو جئت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموئذة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا وانا حديثي كما يدى مكجيشي انكر اوشي دقى ابي واعل شقيق ابن سلمة قال ايتي كان ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود ya kasance yuzakiruna fi kulli khamisin yana yi mana wa'azi yayi mana fadakarwa ya karantar da mu kowace alhamis abin nufi babban sahabi ibnu ummi abdin abdullahi dan mas'ud shi ya ware ranar alhamis ne ita ce ranar karatun sa ranar darasin sa ranar fadakarwar sa to da wannan gabar ne malami suke cewa ashe babu laifi malami ya ware wata rana daga cikin ranakun sati domin karantarwa wannan ba bid'a bane bai ci kuma karo da shirewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba domin abin da ke faruwa shine wani kwanakin baya ina je na kokarin kare wani abu da ake na bid'a da aka ce masa ai abu kaza bid'a ne shi ma sai yake kokarin kakalo wani abu wai zai tura wanda sai ta tana da shi cewa shi ma yana yin bid'a to dalilin da ya bashi shine wai ai kuma kuna yin karatu rana kaza da kaza wannan an aka samu ta annabi ne ya samu kuna yin tafsiri ga mai jan baki ga mai fassara ai na aka samu wannan to kaga duk irin wannan maganganu ne duk mutumin da yake yayi karatu daidai gurgudu ba zai yi irin su ba shi abin da ya shafi karantarwa kofa ce a bude abin da ake so ya hada da'awar ta je kiran ya je karatun ya je amma yadda za a yi da'awar a ina za a yi wannan da ba iyakanci ba shari'a bata iyakanci maka ba dama ta baka shi yasa in ka ga dama ka karantawa a masallaci in ka ga dama ka yi a makaranta in ka ga dama ka yi a wakin bishiya in ka ga dama maka tashi ka je ka samu mutane suna a majalisin suka zauna kusa da su kai masu karanta wannan duk ba a hana ka ba ina fata an fahimta saboda haka kai fiyatul da'awa din shi wannan addini bai zo ya ce ga yadda za a yi ba abinda aka ce yadda za a yi shine kawai kai da'awar kai kiran kai wa'azi babu wanda ya hana wannan saboda haka dai a ce ai kai tafsiri je mai jan baki da mai fassara kai da ramadana kai rana kaza wannan duk baya daga cikin maganganun da ya kamata a ce mai karatu ko mai liƙe-liƙe na abin da ya shafi ilimi ya yi su Allah madaukakin sarki ya samu dace Abdullahi dan Mas'ud ya kasance yana karantar da mutane duk ranar Alhamis marratan sau daya kawai a sati fa qala lahu rajulun sai wanda daga cikin mutane ya ce masa ya aba Abdurrahman ya kai baban Abdurrahman alkunya ce ta Abdullahi dan Mas'ud lauditu annaka zakartana kulla yawmi naso a ce ina ma kullun kake mana wannan wa'azi ma'ana an yi wa'azi yayi caji kenan wa'azi yayi dadi kenan to shine sai ke cewa ai wannan wa'azin bai kamata a ce sai sati ake yin sa ba bai kamata a ce wannan karatun sai sati ake yin sa ba ya kamata a ce kullun za a zauna a irin wannan karatun fa qala sai Abdullahi dan Mas'ud ya bashi amsa yace amma kalimatu tambihi innahu yamna'uni min dhalika anni akrahu an umillakum yace ai ba wani abu ne yake hana ni na rinkai muku karatu kullun ba sai dan bana so na gajiyar da ku ta yadda zaku ji karatun ya gundure ku ya kosar da ku ya kasance kullun za a zo ai karatu bawushe yace wai da gobe sai Allah duk abin da za a ce kullun ne za ka je wani lokacin ka ce ka kosa da shi kalli ko abin da yake sunna ce ta ɗabi'a wanda mutum bai isa ya bajire masa ba za ka wani lokaci kai kanka sai ka ji baka son sa misali kamar cin abinci misali kamar bacci misali kamar ko wanka ko za ka ga abubuwa ne da suke sunna ce ta ɗabi'a dole sai mutum ya yi amma wani lokaci kawai sai ka ji kai ka gaji ma da cin abinci kullun sai ka ci abinci saboda Allah ya kamata ka huta ko ba ka iya hutawa ina fatan fahimta to duk abin da ake yin sai wai da kullun za ga akwai gajiya akwai kosawa a kansa to sai ce abin da yasa bazan san muku wa'azi da rinƙe muku shi kullun ba saboda bana so ku gajiya bana so ku kosa wa inni atakhawalukum bil mawdhati ina bi muku asanni ne wajen yin wa'azi kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah mai gidan mutsira da aminci su kara tabbata a gare shi ma ya kasance ya takhawwaluna biha yana bi mana asannu da wa'azi da karantarwa makhafata samati alaina domin tsoron kada wa'azin sa ya gundure mu tare da cewa kasan manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi fa kowa azanci da fasaha da iya magana da isar da sako magana annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ta gundure mutum ba ta gundure ka ba to amma saboda ya nuna wa sahabbai yaya kamata a yi wa'azi yaya kamata a fadakarwa ta yaya kamata ka isar da sako sai yake musu haka ba ko doshi da an zauna kawai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi aya da hadisi yake jawo ba a'a wani lokaci ma idan aka zauna a masallaci kamar haka shi annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba zai sa musu baki rin aka musu irin labaran su ba amma zai shiru na sauraron su su rin aka kawo labaran su na jahiliya abin da ya faru a jahiliya wanda ya bada labari a yi dariya wanda ya bada labari a yi marmushi wanda ya bada labarin abin tsoro wanda ya bada labarin abin tausayi wanda ya bada labarin abin mamaki duk akan yi amma fa ba labaran ƙarya ake bayarwa ba ƴan uwa ba la shafa labari shi ne ake bayarwa ba abin da suka faru a lokacin jahiliya ina fata an fahimci bambancin ko yawa kada ka ce ai idan ka zauna a majalisa babu laifi ka bada labari tunda gashi an ce sabai suna yi ba irin sa bane idan akai abin dariya manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kuma ya ta sai dariya saboda kamar da Bausha ke cewa shi rai dangin gore ne sai da ban iska sai da yayyafin ruwa idan ka ce kullun zaka takurawa zuciyarka da abu daya to abin sai ya gundare ka ko menene kuma idan ka kwace ka gudu wallahi ba za ka kara dawowa ba kwarai da gaske koda karatu ne to kai gurgudan abin da zaka iya yi a lokacin da zaka iya yi sannan sai ka huta an yaso sai ka dora daga baya ka ci gaba shi yasa da wannan hadisi muke jan hankalin iyaye wasu daga cikin iyaye suna da wata irin fahimta cewa a tunkushe lokacin yaro da karatu gaba daya ya kasance yaro bashi don lokacin da zai samu dama ya hutu ko yayi wasa ko abin da ya gama da ka ƴan uwa wannan kuskure ne ba daidai bane dole ne ka shagaltar da yaranka da karatu amma kuma ka bashi lokacin da zai huta ya samu iska ko da addinin musulunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yi khudhu min al-a'mali ma tutiquna ku dauki aiki gurgudan abin da za ku yi saboda shi Allah subhanahu wataala baya gajiya wajen ba ku lada har sai ku kun gajiya wajen yin aiki lada da nan a tattara ga Allah madaukakin sarki baya karewa inda kai Allah zai baka amma me zai sa ba a baka lada ba shine baka aikin ba kawai to ka dauki abin da zaka iya wanda zaka dore kana tayin sa kai ta samu lada kada ka kindumo da yawa daga baya kuma ka je ka daina shi ina fata an fahimta to kun ga wannan abin da ya shafa aikin ibada kenan to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wani ko wata a cikin masallaci ta daura igiya ta daure kanta ko ya daure gashin kansa ta yadda wai idan zai gengedi sai igiyar ta jawo shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai aka cire igiyar yace idan ka ji bacci ka kwanta kai bacci idan ka ji nishadi ka tashi kai karatu ka tashi kai sallar ka shine abin da ya kamata akwai dabi'a guda biyu masu cin karo da juna a tattara ko na dan adam a cikin kowanne dan adam zaka ga yana da lokacin da yake fushi akwai lokacin da yake yarda akwai lokacin da yake so akwai lokacin da yake ki akwai lokacin da yake gajiya akwai lokacin kuma da yake karsashi kowa haka yake dabi'u ne waɗanda kowanne yana da su kuma kishiyoyin juna ne to lokacin da kake jin karsashi sai kai karatu yadda ya kamata sai ya shiga lokacin alwaka tana shirye ta karba abin da ake karanta mata sai kai karatu kwalwaka ta karba abin da ake karanta mata kuma ka fahimce shi amma lokacin da kake cikin gajiya babban abin da ya kamata shine sai ka ba kanka dama sai ka huta fa inda li jasadika alayka haqqun jikinka ma yana da haƙƙi akan ka sai ka samu dama sai ka huta idan ka huta din nan kai bacci kwalwaka ta huta ita ma wato yadda ka san idan computer tayi zafi tana hooking kwalwar mutum ita ma tana hooking kwarai da gaske idan kai karatu ka hada wa kanka zafi da yawa sai ka karatu ya daina shiga kana sawa ta ne yana fita ta nan wajen ba zai shiga ba amma idan kai dan uwa dan samu ruwa ka sha sai ka dan kwanta ka huta idan ta huta kwalwar sai ka ci gaba sai abin ya ci gaba da shi kaga ashe ba hikima bace mu takure yaran mu ce ko da yaushe suna cikin karatu ba lokacin da yaro zai samu dama ya dan huta ya dan yi tsalle ya dan yi wasa ya dan yi game ya dan yi kaza da wannan ba laifi bane amma yara su saka ta suwala kada a ce za takure yaro ana shi wasa kwata kwata abinda aka na shine kawai kada a bar yaro ya abinda bai dace ba amma wasa dole ne yaro sai ya wasa yaro tun daga lokacin da ya fara bude ido ya fara wayo zuwa lokacin da zai kai wasu shekaru dab da shekarun balaga to gaba daya dan wasa ne shi babban abin da ke burge shi wasa babban abin da ka burge shi ka masa kayan wasa haka ne ko ba haka bane abinda yake kenan kawai ko da karatu kake so yaro yayi to shigan masa da wasa cikin karatu sai ya koya nan da nan shi yasa wani malami yake bayar labari cewa akwai wani malami da yake da yara to idan haka lokacin ko aka samu fursa ta hutu irin abin da ya shafi game din da ake ko TV game ko abin da ya gama da ka gashi ne ya riga ya zama mutane bala'i to idan ka kibar dan ka yayi to zai gude da gidan makota ya je gidan makota baka san irin tarbiyyar su baka san kuma abin da suke bayan game din kada yake ko akwai wani abin da ake bayan game baka sani ba ina fatan fahimta to da yake shi malami ne masani ne sai ya dabara sai ya so game din shi da kansa ya je kasuwa ya so game din akara makallawa ne gashi ya so game kuma ya kawo gida ya aji ya ake da game din sai duk yaron da yake so game sai ya zo sai to ba za ka yi game ba sai ka haddace addu'a shiga ban daki shikenan nan da yaro sai ya tafi zai haddace addu'a Allahumma inni a'udzubika min al-khubusi wal khaba'is sai a bashi game sai daddanna game yana cikin dannawa in aka dauki kwana biyu sai ƙara kwace game sai je ka haddace ta fitowa daga ban daki shikenan yaro sai ya nan da nan ya haddace kankace mai sai ga yaro ta addu'o'i da yawa akan sa ta hanyar me ta hanyar abin wasa ina fatan fahimta kaga wannan hikima ce mai kyau wannan amma ka takure yaro kace ko da yaushe karatu zai to wallahi zai tsani karatun
gaba ɗaya zai ziyafa ta akan sa baya so kwata-kwata ba in kana so in ka tambaye shi kansa bai kamata na duniya zai ce wallahi karatu ko da yaushe karatu ba lokacin hutu to ba daidai bane dole ne a ba yaro cikakken lokaci ya huta kun ji saban annabi ma tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a hankali yake bi musu da karatu domin su fahimce shi wani lokaci ma idan ya faɗa sau ɗaya sai mai ta sau uku me dalili saboda ya shiga ƙwaƙwalwarsu ya zauna domin su samu dama su yi aiki da shi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi na gaba wa an abi al-yaqdan ammar ibn yasir radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin waɗanda suka yi rige-rige wajen karba da kuma shiga addinin musulunci shine ammar ibn yasir sunan wannan majalisi na mai albarka kenan wato shi ammar ibn yasir mahaifinsa da mahaifiyarsa dukkaninsu suna cikin al-mustada'afuna waɗanda ake raunanawa ba su da ƙarfi mahaifiyarsa bai wace mahaifinsa shi ma ba ɗan asalin garin Makka bane zuwa yi to shi sai za ku ji daga cikin abubuwan da muke karantawa a cikin sira suna ɗaya daga cikin waɗanda ake yawan azabtarwa ana takura su bar ma mahaifiyarsa Sumayya ita ce shahidiya ta farko a tarihin addinin musulunci tun farko addinin musulunci Abu Jahal ya zo ya wuce tare an azabtar da su ya je ya ɗauki mashi ya cika mata a farjinta ta rasu ita ce ta farkon karɓa addinin musulunci aka daki babansa aka yi masa kaza aka kama Ammar bin Yasir lokacin yana ɗan ƙaramin yaro yana saurayi bai girma ba jikinsa bai iya jure wahalar da ake bashi ba aka ce ko dai ka zagi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko muka zagi addinin musulunci ko kuma kai ma aka sheka to shine sai ya faɗi magana mara kyau dai akan manzon Allah ko akan addinin musulunci to shine sai abin ya dame shi ya zo yana kuka wiwi gaban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya shiga uku ya lalace ga abin da ya aikata manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce kada ka damu ko gobe idan suka kama ka suka ƙara tilasta maka irin wannan ka faɗa babu komai shine aya ta sauka man kafara billahi ba'da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman aya ta sauka akan sa Ammar bin Yasir ɗaya daga cikin manya-manyan sabai waɗanda lokacin da fitina ta faru tsakanin Ma'awiya da Sayyidina Ali shi na ɓangaren Sayyidina Ali radiyallahu anhu lokacin da ake gina masallacin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sabai suna ɗaukar bulullaka wannan ya ɗau bulo ya je kai da kansa ka aiki har da manzon Allah aka aiki sallallahu alaihi wasallam kowa yana ɗaukar bulo shi ma yana ɗauka lokacin duk sabai suna ɗaukar bulo guda ɗaya amma wa Ammarun yanqulu labinatayn shi bulo bibi yake ɗauka a kansa Allah ƙara masa yadda manzon Allah ya zo sa hannunsa mai albarka yake goge masa ƙasa daga kansa yana cewa Allah ya jikan Ammar waisha Ammar taqtuluhu alfi'atul baghiya kai canka Ammar wallahi wasu jama'a ne wasu randana ne waɗanda suka yi tawaye suka yi zalunci za su kashe shi yana kiransu zuwa ga aljanna su kuma suna kiransu zuwa ga wuta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa haka to sai ya kasance lokacin da yaƙi ya fara tsakanin ɓangaren Sayyidina Aliyu da ɓangaren Ammar bin Yasir a wannan yaƙin aka kashewa Ammar bin Yasir ɓangaren Ma'awiya sai kashewa Ammar bin Yasir to shine sai malami suke cewa wannan hadisi yana nuna mana cewa ɓangaren Ma'awiya su ne suke kan kuskure ɓangaren Sayyidina Aliyu kuma suna kan daidai ina fata mun fahimta ba wai abin da ake nufi a zage su a kafirta su ba kamar yadda wasu faɗararru baran dangi suke yi ba suna zagin ɓangaren Ma'awiya su tsine musu albarka su kafirta su ka ji ma su bar tsabar rashin kunya wai in aka tashi ambatan sunan Ma'awiya sai a ce masa wai sarkin Sham ba ma sabi ba wai sarkin Sham haka suke ce masa to abinda wannan yake nuna mana shine ɓangaren Sayyidina Aliyu su ne akan daidai su ne akan gaskiya ɓangaren Ma'awiya kamar yadda malamai suke faɗa ijtihadi suke kuma suke kuskure fitina ce wanda babu wanda ya ji daɗinta amma wannan fitinar ba ta rage kowa daraja daga cikin su dukkanin suna ɗaya daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya yi wa alƙawarraka da ya yi a cikin alqur'ani da dama dukkanin fallar da aka faɗa akan sabai duk ta shafe su gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda gaba ɗaya wannan hadisi Ammar bin Yasir yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa
inna qula salati ar-rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi.
Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hakika tsawaita sallar mutum da kuma takaita hudubarsa a bayansa na limami ma'innatun alama ce dalili ne min fiqhihi da yake nuna cewa wannan ya fahimci addini malami ne an gane hadisin kuwa abin nufi shine tsawaita sallar limami ya kasance in zai sallah yayi ta da tsayi sannan kuma ya gazarta hudu ba ya gajeriya ba mai tsayi ba to wannan abin da limami zai yi dalili ne da yake nuna cewa wannan limamin fa ya san addini faqihi ne ina fata an fahimta yawa shi yasa sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa'atilu salata saboda haka ku tsawaita sallah wa aqsirul khutbata ku kuma takaita hudu ba mai ake nufi da tsawaita sallah ita ce tsawaita sallah da ta dace da shari'a saboda wannan hadisi sai kuga kamar ya cikar da wasu hadisi da makaranta a baya wasu hadisi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi fada akan tsawaita sallah da wasu sabbai suka yi haka ne har yana cewa inna minkum munaffirina daga cikin ku akwai masu kore mutane akwai mutane da suka zo su sallah a cikin mutane amma kuna kore saboda kuna musalla doguwa sai kuma nan gashi manzon Annabi ya ce me fatilu salata ku tsawaita sallah yadaka dau dan hadisi shine kai sallah daidai gurgurdan da ba ta wuce ka'ida ba shine abin da ake nufi da tsawaita sallah kada kai ta doguwa kuma kada kai sallar da zaka takura wa mutane kada kai sallar da zaka matsa wa mutane wani ma'aikaci ne yaje yayi aikin karfi ya dawo a gajiye ka zo ka ja masa doguwar sallah sai ji sallar gaba ɗaya ta fita akan sa ita sallah so ake lokacin da mutum ya shige ta daga farkon ta zuwa ƙarshen ta gaba ɗaya zuciyarsa tana tare da Allah subhanahu wataala abin da ake bukata kenan amma mutumin da yake a gajiye gaba ɗaya tun yana tunanin Allah kuma shikenan gaba ɗaya sai tunanin yanzu ga abinci tun an je mai a gida ga ruwan zafi an dafa masa zai shige ya wanka ga kaza ba haka bane abin da yake cikin zuciyarka galibi shi ga abin da yake tattare da mutum galibi shi yake zuwa cikin zuciyarsa to gaba ɗaya sallar dadin sallar sai ya fita akan sa ba kuma abin da ake so bane to haka yake kada hadisan kowanne kai aiki da shi malamai suka ce wannan yana nuna mana gajarta wa'azi da yishi a takaice saboda idan zance yayi yawa sai wani ya fitar da wani idan zance yayi tsayi sai wani ya kori wani anyi wanda ka fahimta kana so ka rike sai a ƙara jefa ma wani sai zauna shi kuma sai ya fitar da wani ƙarshe aka gama gaba da kace Allah dan yi mana takaitaccen bayani game da abin da ka fahimta sai ka ringa inda to ni dai a waje kaza na dan fahimci kaza sai kuma can gaba da ake ce kaza sai ka fahimta bayanin gaba daya ba ka bane yan uwa to shi yasa ake so a takaita a yi ta gajeri haka ne kaidar khutba saboda ita khutba tare na juma'a sako ne da ake so a isra na sati ga al'ummar musulmi ko a ji hankalinsu game da wani sakaci da suke yi ko a kadaitar da su game da wani abin da ya kamata su aikata ko kuma wani abin da yake faruwa karanta a face na gari a dauko shi a mutane wa'azi akai a ce ya kamata a yi ko kuma bai kamata a yi ba duk abin da hudaba ta kunsa kenan tunda in ka duba ai masallacin juma'a ya tattara mutane ne kala-kala daga ungoyi daban-daban za a zo shi kamar yadda kuma sallar idi kuma ta fitattara wannan shi kuma a shekara ake yi to kowanne akan lura da abin da sakon shekara yake isarwa a sallar idi shi kuma wannan khutba ta sallar idi shi kuma wannan sako ne da ake yi na sati-sati to sai ayi shi a takeice yadda mutane za su fahimta kuma sai su gaba da aiki da kayansu da ma galibi yanzu akan samu akasi sai ga aje doguwar hudu ba da an tayi sallah kuma cikin minti uku sai ga an gama ta galibi haka ake wallahi ta'ala alam amma dai abinda ake bukata shine yin doguwar sallah daga jeriyar khutba wannan shine fa dacewa da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mal tarahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi bi innatun bi mim maftuha da mim maftuha ma'ana ma innatun kenan thumma hamza maqsura sannan alhamza mi kasra thumma nun mushaddada sannan nuni mi shadda ay alamatun dallatun ala fiqihi alama ce da take shirewa a bisa fahimtar sana addini hadisi na gaba وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال أنكر أودغا معاوية dan hakam as-sulami ba muawiya wancin da muke bayani dan gidan abu safiyan ba wannan wani ne shi ma daban shi dan garin madina ne as-sulami dan garin madina ne shi kuma wancan ai dan garin makka ne yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace bainama ana usalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ma awu yake cewa lokacin da yayin da ina cikin sallah tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi id aqassa rajulun min alqaumi kawai sai wani mutum yayi atishawa ana cikin sallah sai wani mutum yayi atishawa fa qultu yarhamukallah ana cikin sallah fa shi ma awai kawai da yaji na kusa da shi atishawa ko sai juya kalle shi ya ce yarhamukallah sai malamin suka ce wannan yana nuna cewa shi wanda ya atishawa ya ce wanda ya atishawa ya ce alhamdulillah kenan sai aka ce a'a shi ma auye saboda bai dade da karba addinin musulunci ba garibi hukunta addinin musulunci bai san su ba bai ma san sai ka ce alhamdulillah ake ce maka yarhamukallah ba kawai dai shi da ya ji ya ce yayi atisha ko sai ce masa yarhamukallah bai ma kuma san sallah ba a yi magana a cikin ta bai sani ba saboda sabon shiga addinin musulunci ne kawai sai ce yarhamukallah farabanil qaumu bi absarihim sai gaba ɗaya mutane suka jefe ni da idanuwansu ma'ana suka samu ido kenan kowa yake ta kallo na sai malami suka ce ashe babu laifi waiwaye wanda yake kaɗan a cikin sallah don gyaran sallah ko don maslahar sallah za ka ce waiwaye ba waiwayen da za ka yi da kanka gaba ɗaya ba a waiwayen da idan ka zai yi za ka ɗan hararo wani abu wanda malami suka ce babu laifi amma waiwayen da za ka yi da ka juyar da kanka gaba ɗaya wannan haramun ne a cikin sallah baya da ta kuma baya dacewa amma waiwayen da zaka yi dan gyaran sallah ko kuma Allah ka zo na ba kusa da kai wanda zai iya cutar da kai to babu laifi ka juya ko da kanna ka ne ka gani ka shiga bari sallah ka wannan babu laifi ka ji kamar misali a ce ka ji irin hucin miciji a kusa da kai ko wani abu dabba wanda zai iya cutar da kai to ka juya ka ga me a kusa da kai dan kana cikin sallah saboda kada tsabar takawar tsoron Allah kawai ka dake ga miciji ne zai zo sare ka ba daidai bane ba daidai bane idan ka tabbatar wani abu da ya cutar da kai ne to ka juya amma da dama ka dauki wani abu a kusa da kai ka kore shi amma ka kashe shi babu laifi hadisi ya tabbata ingantacce idan ka kashe miciji ko kuma nama a cikin sallah ka cigaba da sallah ka sallah ka tayi babu laifi lokacin da mutane sai kalle shi da ganin su fa qultu ma'awiya yace sai nace wa fukla ummiyah wa fukla ummiyah ma'ana asalin wannan abinda ke nufi shine wa fukla ummi shine asalin sa amma an ƙara ya'un ne da alif da ha'un lisauti domin sautin da ya ƙara kamar zaka yi magana ne duk lokacin da zaka yi magana da kuma lokacin da zaka daga sauti wajen magana zaka ji akwai bambanci tsakanin maryar ƙasa-ƙasa da kuma sama-sama musamman magana ka faɗa ta da ɗan ƙara-ƙara duk wanda fa a cikin sallafa ake yake wannan abubuwan abinda yake nufi shine da ma mahaifiyata ta rasa ni shine daidai yake da afukulu da afakalu bi fatahataini duk ɗaya ne duk ma'anar su ɗaya shine fuqdanul mar'ati waladaha shine mace ta yi asara ko kuma ta rasa ɗanta shine abinda asuru kai ke nufi daidai yake da faɗin mu'adh ɗan jabal da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshen ce masa fakilatka ummuka duk ɗaya ne dama mahaifiyarka ta rasa ka malamai suka ce irin waɗannan abubuwa kalimatu ne ta qulu hal arabu wa la turidu ma'anaha kalmomi da larabawa suna faɗin irinsu amma ba ma'anar suke nufi kai tsaye ba misali taribat yadaka suna faɗin irin wannan mai taribat yadaka yake nufi shine talauci ya kama hannunka hannunka ya haɗu da ƙasa abinda ake nufi da hannunka ya turmuda da ƙasa shine talauci ya kan masa ko irin abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa na Aisha irin aqra halqa da wasu kalmomi irin wannan galibi ba ma'anarsu ake nufi kai tsaye ba kamar a ce baka kyauta ba ko me yasa kai haka shine abinda ake nufi amma ba wai ma'ana ake nufi ta haƙiƙa addu'a ake maka mummuna ina ma mahaifiyarka ba ta haife ka ba ba haka ake nufi ba to shi wannan abin da yasa ya faɗa haka ya ga mutane suna ta kallon sa to mene mutane da za su rinka kallo na haka to shine sai faɗi wannan kalmar sannan kuma sai ya ce ma sha anukum tanzuruna ilayya duk fa a cikin sallah fa wannan nake ba ku wannan labari duk a cikin sallah ake wannan wai me kuke kallo na shine ma sha anukum tanzuruna ilayya menene kuke kallo na kowa ya samu ido ana cikin sallah faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim sai mutane suka rinka sanya hannu suna dukan cinyoyin su haka ma'ana wannan ishara ce ta me kenan yayi shuru suka rinka dukan cinyoyin su wannan sai malami suka ce hakan ya faru ne kafin ashar an tayin tasbihi amma daga baya annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya hana su yin abin nan yin tafi ko dukan cinya a cikin sallah sai da tasbihi akwai lokacin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi baya nan ya tafi sulhu wata unguwa lokacin sallah sai sayyidina Abubakar ya shiga ya ja sallah ana cikin sallah kuma sai annabi ya dawo sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo ya ratsa sau sai da yazo tsaya a sahun gaba sai sabai sai ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a sahu ga sayyidina Abubakar ya dan sallah sai aka fara tafi rap 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 ishara ake wa as-siddiq cewa ga fa manzon Allah a bayan ka fito mai wajen ya shiga sayyidina Abubakar da yaji abin yayi yawa shine sai ya jiyo sosai da ya jiyo sai ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai manzon Allah ya masa ishara da ka ci gaba sayyidina Abubakar sai ce azumin sai ce ina dan gidan Abu Uhaba ta ya isa yana gaba manzon Allah yana bayan sa abaya to sai yo baya sai annabi ya shiga sai ya karasa sallarsa sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka gama sallah ne sai manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake ga musu cewa ai dukkanin wanda wani abu ya fare da shi a sallah yake so ya limama masa ishara to sai yayi tasbihi amma tafi na mata ne tasbihi kuma na maza ne innamat tasbihu lirrijali wat tasfiq linnisa shi tasbihi subhanallah subhanallah maza aka shar'antawa shi kuma tafi mata ne malamai suka ce tafin ma ba wai har nuna sa rap rap a rika tafi kamar yadda ake irin tafi a gidan kwallo ko a gidan raba a suka ce haka za a yi da tafin hannun dama sai a da ki bayan hannun hagu kuma an fahimta aiko kun ga ba zai ƙara sosai ba yawa ba zai ƙara sosai ba amma aka yi haka fa dan sai ga waje ya dauka to suka ce haka za a yi haka matan ma shi kuma namiji da ka gani ba muke wani abu sai rika ce subhanallah subhanallah shine abin da ya kamata to wannan abin ya faru ne kafin a shar'anta wancan falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat yace lokacin da na fahimci cewa so suke sisa ne shiru sakatu ni ma kawai sai ne shiru sai na ga dai bari in shiru dai a ƙara sallan nan to sai ya shiru falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ga abin da akwai lakai da shi shine kun ga yayi maganganu da yawa ko yanzu wadannan maganganun nasu suna da alaka da sallah ba su da alaka da sallah kwata kwata to bari mu je yadda suka yi da annabi tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi ya kammala sallah sai ya ce bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu inji shi mai auya yace na bada fansar mahaifina da fansar mahaifiyata akan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi idan da za a ji annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a gefe ga mahaifina ga mahaifiyata a ce in zan ɗaya daga cikin siyarsu zan ce annabi rayu su kuma mahaifana gaba ɗaya su mutu shine abin da suke nufi da bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace tunda nake a duniya ban taba ganin malami mai koyarwa wanda ya iya koyarwa ya iya kyautata koyarwa kamar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi saboda shi an masa ne kuma ya ji daɗin abin da aka yi masa yanzu mutumin da ya magana a cikin sallah idan kai ne limamin a masallacin ubanku ne ka zo me za ka yi masa ai Allah ka fara masa fada ko abin da ya kama da haka amma bari ku ji abin da annabi ya ce masa sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma ka harani bai kyare ni ba wala darabani bai dake ni ba wala shatamani bai zage ni ba ko ɗaya daga ciki bai masa ba sallallahu alaihi wasallam qala yace inna hadhihi salata annabi yace kai zo yace kaga wannan sallar la yaslihu fiha shay'un min kalamin nasi babu abin da yake inganta a cikin nazantattukan mutane. Da zar ka shiga sallah to zance na yau da kullun na duniya an riga an rufe shi, babu shi a cikin sallah. Inna ma hiya tasbihu, kadai abin da yake inganta a cikin sallah shine tasbihi ake yi, wat takbiru da kabbarori, wa qira'atul qur'an da kuma karatun qur'ani, wannan shine ake a cikin sallah. Aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fada, wannan magana ce ta mai rawaito hadisin, ba wai magana ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba. To abinda nake so mu fahimta nan wajen, kun ga a cikin abinda annabi ya ga masa ya ce sallarsa ta lalace, tare da cewa fa yayi magana a cikin sallah kada ku manta, magana kuma ba ta da alaka da sallah. Yanzu me ya alaka sallah da cewa me kuke kallo na, me za ku samu ido kuke kallo na, akwai alaka sallah da wannan magana ta sa? Babu. To amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sallarka ta lalace je ka saki sallah ba. Me yasa? Saboda bai fahimci hukuncin ba, bai san shi ba, ya jahilce shi. Shi yasa mutumin da ya magana a cikin sallah da rashin sani bai sani ba, wannan babu wani abu. Amma duk mutumin da ya magana a cikin sallah da ganganci to sallarsa ta ɓaci ittifaqan. Sai dai idan magana tana da alaka da gyaran sallar da yake, wannan malamai suka ce babu wani abu. Ina fatan fahimci bambancin su ko? Yawwa. Qultu ya rasulullah, da ya ji daɗin wannan abin da manzon Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam, kun ga fa laifi yayi, kamata a ce ya fargita ya tsorata, amma yanayin mu'amalar da aka yi masa da ya ji daɗi, sai ga yana da wasu abubuwa ma a baya da ya kamata a ce ya tambaya, sai ya samu dama sai ya zira tambayarsa. Ya ce inni hadithu ahadin bi jahiliya, ni sabon barin jahiliya ne, ban daɗe da shigowa addinin musulunci ba, kwana-kwanan na bar maguzanci. Wa qad jaa Allahu bil Islam, kuma gashi Allah madaukakin sarki ya zo mana da addinin musulunci mun karba kuma. Sai ya ce wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhana, daga cikin mu lokacin da muke jahiliyan nan, maybe wasu mai sun shiga addinin musulunci, akwai mutanen da suke zuwa wa bokaye, suke zuwa wajen bokaye, su yi me? Su tambaye su abubuwa, su tambaye su abubuwa. Bokan aka ce al-kuhan, shi al-kuhan jam'i ne na al-kahin, shi balarabe yana da bambanci tsakanin bokan da yake bokanci akan abin da zai faru a gaba da bokan da yake bokanci akan abin da zai faru a nan, akan abin da ya riga ya wuce, daban-daban ne. Shi bokan da yake kokarin leko abin da ya riga ya wuce, misali kana so kasancewa me za a haifa maka, kana so kasancewa wacce mace zaka aura, kana so kasan abin da zai faru a gaba, to shi balarabe wannan bokan sunansa al-kahin, wanda ya san abin da yake zai faru a gaba kenan. Shi kuma wanda yake sanin, yake kokarin bokanci akan abin da ya riga ya wuce, al-arraf suke ce masa. Ina fatan fahimta. Al-arraf suna bambancewa, amma haka mu ba haushe, kowa boka-boka ne kawai. Boka sai dai kawai ka ji an ce ko boka ko matsafi ko ɗan sihiri ko ɗan tsubbu, duk ɗaya ne. Ina fatan fahimta. Yawan wani lokaci kuma ka ji an ce musu mai bugun ƙasa, duk abu ɗaya ne. To shi al-kahin ka'ida a wancan lokaci, a yadda suke yi shine suna ta'ammali ne da shedanu, shedanu suna sauka a kansu. To abin da ke faruwa shine idan Allah madaukakin sarki, kamar yadda hadisi ya tabbata ingantacce, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ce idan Allah madaukakin sarki ya yi niyyar zartar da wani hukunci a sama, zai yi wahayin wani wahayi ga mala'ika Jibril, mala'ika Jibril kuma ya isar da shi zuwa ga wani annabi daga cikin annabawan Allah, to shikenan sama sai ta daurawa, sama sai ta dau girgidi saboda girma da haiba ta maganar annabi, ta maganar Allah subhanahu wataala. Duk mala'iku a lokacin sai su fadi su suma, sai Allah madaukakin sarki ya zartar da abin da zai kanna magana. To wanda yake fara farfadowa ya daga kansa shine mala'ika Jibril. Idan ya dago kansa, sai wannan magana ta shige shi ta wahayin da Allah madaukakin sarki zai yi. To mala'iku sai su rinka dagowa, su rinka farfadowa a hankali a hankali, sai su rinka cewa madha qala rabbuna hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbuna qalu al-haq. Mai ubangijin mai zartar, sai mala'ika Jibril ya rinka gaya musu, yana sauka sama ta shida su tambaye shi, ya gaya musu sama ta biyar, ya gaya musu har sai ya sako sama ta daya, duk zai gaya musu abin da yake faruwa. To wasu daga cikin mala'iku za su sauko kan girgije suna tattaunawa game da abin da Allah ya zartar zai faru na wahayi. za a yi kaza gobe ko sati mai zuwa ko wata abin da zai faru a gaba Allah madaukakin sarki ya zartar da wahayi to shikenan sai aljanu su kuma sai su hawa 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 wani kan wani sai wannan hawa kan wannan haka haka ina fata an fahimta sai sun je sama tsan to sai su rinka jiyo wannan abin da mala'iku suke tattaunawa ina fata an fahimta abin da zai faru a gaba to shedan ya ji na saman yana jiyo abin da mala'iku su faɗa sai ga wani ƙasa sai ga wani ƙasarsa sai ga wani ƙasarsa abin haye sauko na ƙasan ƙasa yana zuwa na ƙasan ƙasan shi kuma sai ya sauri sai ya ga boka abin da zai faru abu ɗaya ne zai ga masa a unguwa kaza za a haifa jariri a gida kaza sunansa wani shikenan guda ɗaya to shi kuma boka sai cakuɗa wannan gaskiya ta wahayi guda ɗaya da ƙarya guda ɗari haka manzon Allah ya faɗa ya bayyana mana sallallahu alaihi wasallam gaskiya ɗaya ce amma sai ya cakuɗa ta da ƙarya guda ɗari ya goma shikenan sai ya faɗa idan ya faɗa abin nan guda ɗaya shikenan sai mutane su ce ai kwanakin baya malam ya ce ko wani ya ce kaza kuma ga abin ya faru shikenan duk abin da zai faɗa na ƙarya nan kuma sai an gaskata shi a kansa duk abin da ya faɗa na ƙarya sai a gaskata shi kaga rashin fahimtar mutane ya faɗi gaskiya guda ɗaya yayi ƙarya ɗari kuma da an gaskata shi to wannan shine suke ce masa alkahin wannan lokacin kafin su kai ga kaiwa boka wannan kalmar sai Allah madaukakin sarki sai a jefe su da wannan shahab din wannan ya kira suna tauraron da kuke gani na wucewa dan da mai gudu to wannan tauraron sai a jefa wa shedanu sai da gargasa duk gaba ɗaya sai su kone su mutu wannan lokaci kuma kafin tauraron ya kai zuwa gare su kan isar da abin nan din da maganar to sai a kaiwa boka boka kuma sai ya je ta cin kasuwar bokancinsa black market ɗinsa da shi yana cutar mutane da faran mutane yana abubuwan da Allah madaukakin sarki hana to malamai suka ce masu zuwa wajen boka kala uku ne akwai mutum na farko da zai je wajen boka boka ya bashi magani kuma ya karɓa ya je aiki da abin da boka ya bashi wato ka fahimci wani abu ɗan uwa mutumin da ya je wajen boka ba sai boka ya ɗauki laya ya baka ba sai boka ya ce ka je ka kawo farin zakara ko jan ɗan bunsuru ko abin da ya kama da aka sannan ka samu matsala ba ko garin magani boka ya ɗauka ya baka mujarradin zuwa da kai wajen boka ɗin wannan ka shiga cikin laifi ina fata an fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya je wajen boka ya gaskata shi akan abin da ya faɗa to ya kafircewa abin da aka saukarwa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya ƙara jaddada imaninsa dan mutumin da ya je wajen boka sau ɗaya to ya fita daga da'ira na biyu shine ka je wajen boka amma ka kasa gaskata shi na sha magana mana misali mutum ya je wajen boka sai boka ya ga masa ta magana sai ya ji abin ba zai iya shi ba misali boka ya ce to fa sai an samu jariri kuma sai an yanka shi sai ya ga wannan ba zai iya ba ko kuma boka ya ce masa sai an je makabarta an tona kabari an ciro kaza din mamaci sai ya ce kai ba zan iya wannan ba to kun ga ya je bai yadda da abin ba ko kuma ya ga abin ya yi girma ya ce kai yanzu sai an yanka mutum gaskiya ba zan ba mujarradin zuwan nan da ya hadisin musulmi ce sai ya yi sallah ta kwana 40 ba a karba zuwan kawai dai bai fa gaskata boka ba amma sai sallah ta kwana 40 ba a karba Allah madaukakin sarki babu roshi da wani sallah kuma dole sai yayi idan da zai kiye kwana uku ba yayi to malamai suka ce sai a masa hukuncin kisa dole sai yayi kwana 40 salloli biyar sau 40 ka irga ba ruwan Allah da ita to ƴan uwa me zafi haka tsakani da Allah me zafi haka a ce mutum ya sallata kwana 40 baka ma yadda ba na uku shine mutumin da zai zo don boka domin tahaddi domin ya kora bokan nuna masa kuskurensa wannan babu laifi ka tattauna da boka dan ka gaya masa cewa abin da yake kuskure ne haramun ne Allah madaukakin sarki ya hana wannan malami suka ce babu wani abu saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa fala ta'atihim kada ku sake ku je wajen boka kada ka sake ku je wajen boka ne qultu sai ƙara cewa wa minna rijalun daga cikin mu har yanzu akwai wasu mutane ya tayyaruna suna yin canfi at-tiyaratu shine canfi me yasa suke ce masa at-tiyaratu kun ga kalmar ai ta yi kama da at-tayru ko da at-tayr tsuntsu to abinda sa suke ce masa at-tiyaratu shine wato larabawa suna da canfa canfa kala kala iri iri lokacin jahiliya har shigo addinin musulunci wasu daga cikin cafacan fan ba su daina ba to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana canfi har ma yake cewa akwai wasu mutum 70,000 da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba Allah ya sa mu a cikin su 70,000 za su shiga aljanna Allah ba zai bincike abin da suke ba duk a duniya an kawo da kai gaba ɗaya komai suke bare kuma kona su a wuta to lokacin da annabi ya tashi sai sabai suka shiga cikin tattaunawa su waye waɗannan wasu su ce ai muna ji su ne waɗanda aka haife su a cikin addinin musulunci asali ba su taɓa shirka ba wasu ce a'a su ne kaza suna cikin wannan sai annabi ya fito sai ya ce me kuke tattaunawa kace suka ce ai muna tattaunawa ne akan waɗancan mutane 70,000 sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya ce a'a humul ladina la yastarquna wala yatatayyaruna wala yattawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne mutanen da ba sa yin canfi na farko kenan duk mutumin da yake canfi to baya cikin yan uwa idan mutum yana canfi baya cikin mutanen da za su shiga aljanna 70,000 din can ko da aka shiga to sai daga shiga daga baya to ta hanyar ba to wannan hanyar ba sannan ba sa nema a yi musu tofi ma'ana su suke yi da kansu sannan ba sa yin lalas ba sa yin sakiya idan abu ya same su ga Allah madaukakin sarki kadai suka dogara to mallin shi din ma a cikin hadisin shine wala ya tatayyaruna canfi abu ne mara kyau wato yadda suke yi shine suka je su samu bishiya bishiya da tsuntsaye suka kwana akan ta galibi zaka ga bishiyu musamman wanda suke dan wajen gari ka zaka akwai tsuntsaye da dama da yawa za su zo su hau kan bishiya su kwana to idan mutum yana so yi wani al'amari daga cikin al'amuransa na yau da kullun ko kasuwanci ko tafiya ko aure ko wani abu sai zai gidan bishiyan nan da sassafe da duku-duku sai girgiza bishiyan nan sai tsuntsayen kanta su tashi fir idan suka yi gabas sai ce to alhamdulillah akwai nasara idan suka yi hagu ko suka yi yamma to ko fa me zai wannan abin idan suka yi yamma ya fasa idan suka tarwatse yaminan wa shimalan wasu suka yi nan wasu suka yi nan to shikenan sai a fasa sai kuma ƙara dawa ai wato canfin da suke yi da tsuntsu shi sa aka kira abin da mai at-tiyarat ina fatan fahimta kun ji irin nasu canfin kuma akwai irin namu kala kala ga sunan har yanzu a ƙasa Hausa wallahi akwai canfe-canfe ga sunan kala kala mana ta yi an ƙi a daina kada kai abu kaza kada kai kaza kada kai kaza daga cikin canfin da Larabawa suke yi suke cewa aure a watan ina ji watan safar ne ko watan sha'ban suke cewa aure a watan safar ko watan sha'ban idan mutumin da ya yi shi ba zai samu nasara a wurinsa ba shawwal afwan watan shawwal duk wanda ya aure a watan shawwal Larabawa ba su aure a watan shawwal a lokacin jahiliya idan mutumin da ya aure a watan shawwal bala'i zai afka masa musiba ta afka masa a wurinsa ba zai je ko ina ba da sauransu sai da Aisha take cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aure ni a watan shawwal sannan ya tare da ni a watan shawwal tace dukkaninku duk matan da na kalubalance ku akwai wacce take yin dacewa akwai wacce take yin sa'an miji a cikin mu matan nasu ma akwai wacce take yin dacewa wajen sa akwai wacce yafi so sama da ni ne to ni a watan shawwal aka dace aka aure da ni shi sa ayayen yan uwanta duk take yin aure ta ga an musu aure a watan shawwal dan ta bata irin wancan canfin da ake saboda haka yan uwa duk abin da yake canfin ne da muke ma lokacin babu zawa namu na Hausawa mu tattara shi mu zuba shi a kwandon shara mu bashi ba addinin musulunci bane addinin musulunci ba ya san canfi amma akwai abin da ake cewa alfa'alu me alfa'alu shine kyakkyawan fata shi kuma wannan addinin annabi yana son sa wa yuhibbul fa'ala yana son kyakkyawan fata yanzu misali ka fito zaka tafi kasuwanci kawai sai ka ji an ambaci sunan wani misali a ce sunan sa Rabih sai ya Rabih sai kai munna kashin Allah dai akwai nasara kenan tunda me Rabih haki take nufi me nasara kenan wanda ya ci riba ya Rabih ko kaga an ce muflih ya muflih to Allah dai akwai nasara kenan wannan babu laifi insha Allah ta'ala amma abin da aka na shine ɗaya bangaren mummunan manufar to yace daga cikin akwai mutanen da suke yin canfi qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace zaka shay'un yajidunahu fi sudurihim ai wannan abu ne da suke jin sa a cikin zuciyarsu shaydan yake raya musu wani mummunan abu sai manzon Allah ya ce fala yasuddannahum kada wannan abin da suka ji a cikin zuciyarsu ya hana su yin wani aiki da suka neci yi. Duk abin da ka neci yi kada, dan kaga tsuntsuwa yi gabas, wasu ma daga cikin canfin da suke yi, idan mutum ya fito da sassafe sai ya fara ganin mai nakasa. Misali a ce mutum ya fito sai ga kuturu, sai ya ce to yau wallahi ba kasuwanci ba riba kenan, kware da gaske suna yin haka. To kada wannan abin da ka gani ya komar da kai hana kai abin da kai ne, je ka ci gaba da kayanka. Wannan canfi ne, Allah madaukakin sarki baya san canfi. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Malai ya ce afqulu bi dhammi tha'il muthallatha al-musibatu wal faji'a, ita ce masiba ko wani abu da yazo afka mutum bagatata. Ma ka harani, abin da yake nufi da ma ka harani ai ma na harani bai kyare ni ba. Wa an al-irbad ibn sariyah radiyallahu anhu qala, an karbo daga sahabi irbad an sariyah da Allah ta tabbata gare shi, yace wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana wa'azi, wajilat min hal qulubu, wanda zukata suka karkada suka raurawa saboda yadda wa'azin ya ratsa mu, wa zarafat min hal uyun, idanuwa suka zubar da hawaye sakamakon wannan wa'azi, wa zakara al haditha, sannan sai ambaci hadisin zuwa karshen sa. Ma'ana me yasa ka wannan hadisi? Saboda kada kuma ta babi muke akan me wa'azi ko to ga manzon Allah shi ma ya wa'azi hadisin, ai kada kuma ta shi dogon hadisin da magaranta shi a can baya, kuma na san dukkanin mu da ya islamiyu an karanta mana wannan hadisi ko yawa ka annahu mau'izatu muwaddi'in fa qulna ya rasulullah ausina ko zuwa dai karshen hadisin. Wa qad sabaqa bi kamalihi fi bab al amri bil muhafazati ala sunnah, malai ce wannan hadisi ya riga ya gabata a cikin sa yadda yake a cikin babin da muka kulla muka bayani game da umarni da kiyaye sunna. Wa zakarna anna tirmiziya, muka ambata a wancan lokaci cewa imamu tirmizi kala yace innahu hadithun hasanun sahihun. Babul waqar was sakina, babin da zai bayani game da alwaqar da kuma as-sakina. Da alwaqar da as-sakina kusan a Hausa duk abin da ake cewa shine nutsuwa, sai dai alwaqar shine kamannin da an ga mutum a cikin yanayinsa za a yabe shi a faɗa kalamai masu kyau a kansa, ce wane mutumin kirki ne, wane kamamme ne, shine alwaqar. As-sakina kuma shine abubuwan da sukan bayyana akan gabbai, yanayin maganar mutum a nitse da yanayin tafiyarsa da yanayin zamansa da yadda yake mu'amala yau da kullum, shine abin da ake nufi da as-sakina. Ma'ana da duk abin da suke nufi shine nutsuwa. Addinin musulunci yana umartar mu da mu ladabtu da ladabi na nutsuwa. Kada mutum ya zamto mai yawan gaggawa a cikin al'amuransa, kada mutum ya kasance mara lissafi a cikin al'amuransa. Gaggawa, rashin bi abubuwa a hankali, duk wani addinin musulunci baya son su. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wa ibadur rahmani, bayin Allah ar-rahman, kun ga da Allah ya tashi jingina bayin nasa, sai jingina shi da sunansa na me ar-rahman. Wannan nuni ne da yake abu ne da yake nuna maka cewa ashe bayi ne da suke tattare da rahman Allah madaukakin sarki a cikin al'amuran su. Ina fata an gane shi sa sai yace wa ibadur rahmani, bayin Allah mai rahma, allazina yamshuna 'ala al-ardi hauna, su ne waɗanda suke tafiya a ban ƙasa, haunan a cikin nutsuwa sannu-sannu. Ba za ka ga alamar taƙama ko ji da isa a cikin tafiyarsu ba, a hankali a sannu-sannu, ba sa gaggawa ba sa gaza a cikin tafiyarsu. Wa idza khatabahumul jahiluna, idan jahilai suka yi musu magana ta wauta suka zage su ko suka yi musu habaici ko suka ci musu mutunci, kana cikin tafiya kawai sai ga wani ya yi maka da magana ya zage ka ko ya ga maka ta magana kawai daga jawushi haka kawai ba abin da kai masa, wasu yawushin ka yake ji. To idan irin waɗannan suke musu magana, su ibadar rahmani ramawa suke yi, dura musu ashar suke yi, me suke musu? Qalu salama, sai su faɗa musu zancen da zai amintar da su daga sharrin waɗancan. Ba wai su je su ce musu assalamu alaikum ko abin, a'a ba haka ayat take nufi ba. Idan ka ce musu assalamu alaikum din abu ne mai kyau, amma dai ba haka ayat take nufi ba. Abinda ayat take nufi shine za su ga musu zancen da yake na aminci wanda zai amintar da su daga sharrin su. Ma'ana ba za su rama ba, ba za su kokarin mai musu da martani da irin abin da suka mai da irin abin da suka mai musu ba, za su ga musu dance na aminci da za su ji cewa bai kamata a ce sun ci gaba da yi musu irin wannan abubuwan ba, zuwa abubuwan da Allah madaukakin sarki ya riga ya lissafa a ƙarshen
ayar da take cikin suratul furqan wa an aisha ta radiyallahu anha qalat wannan hadisi an karbo shi daga uwar mu'minai nana aisha yarda Allah ta kara tabbata a gareta tace ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mustajmi'an qattu dahikan hatta tura minhu lahawatuhu innama kana yatabassamu nana aisha take cewa ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمي أن قط ضاحكا تند نكي كدوبا دقي ورأت نانائشة دا مزان الله سيراد أمن سيسقارة تبتع غريش تكي توا تند نكي دا أنب سيراد أمن سيسقارة تبتع غريش بان تبقى ننسى يا تترك عرفن سيقبع لنا داريا إيران داريا ننتا وتغونا دا إياكا بطن يبوت لباكين سيقبع لنا ها 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 إيران ونن داريا سيبان تقول أن أنبنا إيران ونن داريا داريا بساوا wannan dariya ce da addinin musulunci ba ya san irinta ba a farinci da irin dariyar tace hatta tura minu lahawatu idan ya dariya har sai an go an hango wancan nama na cikin bakin sa ganda ake ce masa ko mene ne handa ne ko ganda wancan nama na cikin ka bude bakin ka shi ake hango na ciki din nan na kasa handa ko an dafe mu ce shi ko yawa tace ye dariya har sai an go wancan daman tace annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi ba taba gani irin wannan dariyar ba sallallahu alaihi wasallam inma kana yatabassam kadai abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi kasance na shine murmushi idan an yi abu sai manzo Allah ya murmushi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ba abinda yake nuna cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwata-kwata baya dariya ba a'a na sha mai ta mana wannan hadisi sun tabbata a da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi dariya amma dariyarsa ba dariya ce irin ta kyakkyacewa ba kaga mutum har farko yake saboda yanzu kana nan wajen wani na can kusan karshen titi zan yi dariya sai ka ji saboda dariya mugunta ce ha kaga mutum ya bude irin wannan dariyar wallahi dariyar shaytanu ce ba ta rike kwata-kwata amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci sai kan yi dariya ha haƙurin sa wannan ya bayyana ko kuma na kusa da shi ma ma'ana annabi ya bude bakin sa kenan hadisin wancan mutumin da yake cikin Bukhari da Muslim mutumin da yazo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da azumi yace ya manzo Allah na halaka na shiga uku na lalace na afka matata da azumi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kana da bayar da haka yanta ya ce rasulullahi babu zaka iya ciyar da miskinai 60 sai rasulullahi idan madina akwai talaka kamar ni zaka iya azumi 60 ya manzon Allah ɗaya ma na kasa bare 60 duk komai shi bashi da komai bashi da komai amma kuma ya san ya je sadda matarsa da azumi to shine sai annabi ya ce to zauna kun ga wannan hadisi da makaranta a baya da yake cewa bai taba ganin malami kamar annabi ya da ƙara tabbata anan wannan sallallahu alaihi wasallam bai fazage shi ba yanzu tsakani da Allah da azumi mutum yazo same ka yace akramaka Allah wallahi yanzu na gama saduwa da iyalina mai mafita me zaka ce masa kaga ai Allah ne kadai sai irin bala'i da musiba da zai sha a wajenka to amma annabi ko sai yace masa zauna ya zauna can sai aka kawo sadaka sai annabi yace dauki ka je ka ciyar da mutum 60 shikenan sai rasulullahi idan na dau wannan abin da je na ciyar wallahi daga bangon Madina na gaba zuwa nema babu gidan da ya kai gidana talauci na bu ko talauci to wannan magana da ya faɗa sai annabi ya sa dariya har sai da hakurinsa na ciki ya bayyana sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi ya ce dauki ka je ka ciyar da iyalinka ba shikenan ba kun ga wannan bashi ya tone fa yana jikinsa yana rawa a cikin kunci sai gashi ya samu yalwa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake so mutumin da yake shugaba ko mai fitawa ya zama idan kai malami ne Allah ya baka ilimi kana da tarin ilimi to ka kasance mutane suna samun sauki a wajenka idan shugaba ne kai Allah ya baka dukiyar mutane a hannunsu ya kasance mutane suna samun sauki a hannunka abinda ake bukata kenan wannan shine babban koyin da zakai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu aljanna da shi to abinda ake nufi manzon Allah kan yi dariya amma baya kyakkyacewa idan wacce dariya ta kyakkyacewa ba daidai bane shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa falyadhahu qalilan walyabku kaseeran jazaa'an bima kanu ya'maluna Allah ce ku yi dariya ai kadan ku ka ake so ku yi da yawa
yanzu daga safiya zuwa yanzu sau nawa kai dariya daga safiya zuwa yanzu sau nawa kai kuka eh maka kuka ba amma dariya fa tsakani da Allah sau nawa kai irin wacce ta ba sama da aka hana Allah madaukan sarki yake mana bayani umarni yake ba mu falyadhaku qalilan si dariya kadan walyabku si kuka kafiran da yawa jaza'an bima kanu ya'maluna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana yake cewa wallahi da a ce kun san abin da na sani ni da kun yi dariya ɗan kadan kun yi kuka mai yawa lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wuta aka nuna masa da aljanna ya gansu shine ce da a ce kuna sanin abin da nake sani da kun yi dariya ɗan kadan kun yi kuka mai yawa da ko ce ake ka zo kai kuka ko kai dariya baka da lokacin da kake wannan dariya to amma muna da mantuwa da yawa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muttafaqun alaihi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi al-lahawatu yace jam'ul lahatin jam'in lahatin wa hiya al-lahmatu allati fi aqsa saqafil fami ita ce tsokar da take kasan rufin baki na wannan kenan wannan daga sama daga can kasa ita ce Allah Allah ina gani are kamata mu dakata saboda lokaci ya riga yayi wannan babu da zamu shiga sabo ne insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kaddara kai mu cikin sa abinda muka fadi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته